Jama'a, sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 1931 da 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM ne radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da download da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu alfa radio kuma si. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar talata 3 ga watan Oktoba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilo Hashim Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
A birnin Las Vegas na nan Amurka, dimbin mutane sun yi tsaye akan dogon layi har na tsawon awanni 8 domin a dauki jinin su don taimaka mutanen da suka jikkata a dalilin harin da aka kai musu. Sama da mutane 16 ne aka ba da rahoton sun rasa rayukansu a wani hari da aka yi wa ofishin ɗan sanda ta gwayan bumabumai a Damascus babban birnin Syria. Ɗaruruwan mutane ne suka fito kan tituna a birnin Barcelona domin yin zanga-zangar nuna rashin amincewa da fatakar da ƴan sanda suka rinka yi wa masu neman ƴancin wani yanki.
To kan labaran kenan, bayan labaran duniya za a ji wani rahoto na musamman kan mummunan harin nan na tarihi da aka kai birnin Las Vegas na Amurka. To a yayin da ake ta muhawara a ciki da wajen Najeriya kan ci gaba ko rashin ci gaban tattalin arzikin Najeriya, wani kwararre ya ce shi fatalaka zai fi fahimtar wannan yaren ne kawai idan
farashi ya fara karewa saboda yalwata da abinci.
Za kuma a ji cewa an yi wani taro na haɗin kai tsakanin mabambantan al'ummomi a jihar Borno, inda aka lura cewa kowa fa ya aikata ajizanci.
Wanda baya kokore Allah zai halice shi matukuna dan siffa ke ta Allah.
Kamar kowace ranar talata, Aliyu Mustafa Sakwato na tafa da shirin aka mai wuya, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A birnin Las Vegas na nan Amurka, dimbin mutane sun yi tsaye akan dogon layi har na tsawon awanni 8 domin a dauki jinin su don taimakawa mutanen da suka jikkata a dalilin harin da aka kai a daren Lahadi, wanda shine hari mafi muni da wani mutum guda shi kadai ya taba kaiwa da bindiga a tarihin Amurka. An bayyana dan bindigar da suna Stephen Paddock, mai shekaru 64, dan asalin garin Muscat dake jihar Nevada. Ya bude wuta kan mutane fiye da 22,000 da ke kallon wasan mawaka da daren Lahadi kafin ya kashi kansa lokacin da ƴan sanda ke dada matsowa zuwa ga ɗakin nashi. Paddock ya bude wutan ne daga ɗakin otel ɗinsa dake hawan bene 32 a otel ɗin Mandalay Bay, wanda ke tsallaken titi daga inda ake gudanar da wasan mawakan. Mutane 59 ne suka rasa rayukansu, ha kuma wasu 527 suka raunata. Baturin ƴan sandan ƙaramar hukumar Clark, Joe Lombardo, ya ce an samu makamai iri har guda 16 a ɗakin maharin da ke otel ɗin, da bindigogi 18 a nakiyoyi da kuma dabban harsashe a gidan maharin da ke garin Muscat. Shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci shirin mintoci da al'ummar Amurka suka yi don nuna juyayi a fadar White House. Haka kuma Trump ya kuma bayar da umarnin a sassauta tutocin Amurka a duk faɗin ƙasar. Ya kuma shirya zai je birnin Las Vegas gobe Laraba domin gana da ma'aikatan da suka kai ɗaukin gaggawa da kuma waɗanda lamarin ya shafa da iyalansu.
Sama da mutane 16 ne aka ba da rahoton sun rasa rayukansu a wani hari da aka kai ofishin ƴan sanda da tawagan wato tagwayen bumabumai a Damashku babban birnin ƙasar Siriya. Ministan cikin gidan Siriya Laftana Janar Muhammad Al-Sha'ar ya faɗa wa manema labarai cewa wasu da ya kira ƴan ta'adda su ne suka kai wa ofishin ƴan sandan hari da bumabumai a unguwar Al-Midan da ke birnin Mogadishu jiya Litini, kafin ɗaya daga cikinsu ya tayar da nakiya da ya kashe kansa. Shi kuma ɗaya maharin ya kutsa cikin harabar ginin ƴan sandan, inda suka harbe shi har lahira, abinda kuma ya yi sanadin tashin bom ɗin da ke jikinsa. A cewar ƙungiyar Observatory da ke saka ido kan harkokin cin zarafin bil'adama a Siriya da mazaunin ta ke Burtaniya, mutane 11 ne suka mutu, cikinsu har da ƴan sanda da kuma fararen hula. zuwa yanzu dai babu wani mutum ko kuma kungiya da ta fito ta dauki alhakin kai wannan harin.
To ana shin labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Daruruwan mutane ne suka fito kan tituna a birnin Barcelona domin yin zanga-zangar nuna rashin amincewa da fitattakar da 'yan sanda suka ringa yi wa wasu masu neman 'yancin cin yankin. Masu zanga-zangar waɗanda yawancin su ɗalibai ne sun yi ta ɗaga tutar Catalonia jiya Litinin, suna kuma ɗaga kwalaye masu rubutun neman a bari a bi tsarin demokaradiyya a kofar hedikwatar 'yan sandan Barcelona. Haka kuma an yi irin wannan zanga-zangar a wasu biranen ƙasar. Tashin hankalin da ya ɓarke ne bayan da 'yan sanda suka yi yunkurin dakatar da zaɓen raba gardama da aka shirya yi a ranar Lahadi. Jami'an Catalonia sun ce kusan mutane 900 ne suka raunata lokacin da 'yan sanda suka yi ƙoƙarin hana mutane kada ƙuri'unsu wanda kotu ta ce baya bisa doka. Hotunan bidiyo sun nuna yadda 'yan sandan suke jan mutane daga guraren da ake gudanar da zaɓen, suna dukansu suna bal da su. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Spain ta faɗa a jiya Litinin cewa sama da 'yan sanda 430 da jami'an tsaron farin kaya sun samu raunuka a arangamar da aka yi. Ƙungiyar kare 'yancin bil'adama ta Amnesty International ta ce jami'anta masu lura da lamarin sun shaida cewa 'yan sandan Spain sun yi amfani da ƙarfi mai yawa akan masu zanga-zangar.
Fadar White House ta shugaban ƙasar Amurka ta ce za ta iya zaman tattaunawa da ƙasar Koriya ta Arewa ne kawai idan maganar shirin saki Amurka wato sakin Amurka ukun da Koriya ta Arewa ke tsare da su za a yi. Sanarwar dai ta fito ne kwana guda bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya bayyana cewa har yanzu Amurka na da hanyar magana da jami'an Koriya ta Arewa kai tsaye, kuma jami'an Amurka na neman a yi tattaunawa. Amma sa'o'i kaɗan sai shugaban Amurka Donald Trump ya fito yana sukar kalaman na Tillerson, yana mai cewa Tillerson yana ɓata lokacinsa ne kawai ta wajen yin magana da Koriya ta Arewar. To sai dai duk da wannan furici da Trump ya yi, fadar White House ta faɗa jiya Litinin cewa har yanzu shugaban ƙasa yana da ƙwarin gwiwa da kuma tabbaci kan Tillerson ɗin. Da alama dai wannan maganganu masu saɓawa juna da ke fitowa daga bakunan shugabannin na Amurka kan batutuwa wato kan Koriya ta Arewa sun haifar da rudani tsakanin Amurkawa. To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington. To kamar yadda aka ji da daren ranar Lahadi an kai harin bindiga mafi muni a Amurka a birnin Las Vegas na jihar Nevada a wurin holewa na Vegas Strip inda mutane sama da 50 suka mutu. Kan wannan ne abokin aikinmu Mahmud Lalo ya shirya mana wannan rahoto na musamman.
‘Yan sandan birnin na Las Vegas sun ce Stephen Paddock mai shekaru 64 wanda ya fito daga yankin Miskit a jihar Nevada da ke nan Amurka ya kai harin ne akan dandazon jama'ar da yawansu ya kai 22,000 a wani burɗan wuri da ake taron wasannin waka, inda ya ta cillo harsashe daga ɗakin otel ɗinsa da ke bene na 32 a otel ɗin da ake kira Mandalay Bay. Shugaban 'yan sandan birnin na Las Vegas Joseph Lombardo ya ce nan da nan aka tura gwanayen 'yan sandan nan na SWAT waɗanda suka burma ɗakin maharin inda suka tarar da shi a mace. A cewar Lombardo, sun yi amanna Paddock ya kashe kansa ne, sannan an tsinci akalla bindigogi 10 a ɗakin otel ɗin nasa. Sai dai shugaban 'yan sandan bai bayyana wannan hari a matsayin na ta'addanci ba.
Well, we have to establish what his motivation is first.
Da farko sai mun gano menene dalilinsa na kai wannan hari. Sannan idan akwai wasu dalilai da ke da nasaba da ta'addanci, baya ga cewa akwai yiwuwar mutum ne da ke cikin halin kuncin rayuwar da yake so har ya halaka mutane da dama, lokaci ne zai ba mu dama kafin mu saka wannan hari a cikin jerin ta'addanci.
A jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya kwatanta harin a matsayin tsantsan rashin imani, sannan ya yaba wa 'yan sandan birnin na Las Vegas kan yadda suka yi gaggawan kai ɗauki.
I want to thank the Las Vegas Metropolitan Police Department.
Ina sanda mika godiya ta ga yan sandan birnin Las Vegas da duk sauran waɗanda suka kai dokin farko saboda irin jarumtakar da suka nuna wajen ceto rayukan jama'a da dama abin al'arjibi idan aka yi la'akari da irin zafin namun da suka nuna wajen dakile salwantar ƙarin rayuka yadda aka gano maharin cikin gaggawa bayan harbin farko da ya yi wani abu ne da zamu ci gaba da nuna godiya akai Hakan ya nuna tsantsar kwarewa.
It shows what true professionalism is all about.
A halin da ake ciki, ƴan sanda na kokarin gano dalilin da yasa Stephen Paddock ya kai wannan hari, wanda shine mafi muni a tarihin Amurka a wannan zamani.
To a gaida Mahmuda, a shirinmu na hantsi za a ji wata hira da muka yi da wani ganau kan wannan harin. Daga nan Amurka kuma bari mu kada Najeriya inda kwararru ke mai da martani. Kan nazarin da kafar labaran CBN ta nan Amurka ta yi game da farfadowa da hukumomin Najeriya suka ce tattalin arzikin kasar yayi Mahmud Ibrahim Kwari gare ka
rahoton da kafar talabijin ta NBC ta wallafa ya bayyana tashin farashin mai a kasuwar duniya da raguwar tarzoma a yankin Niger Delta a matsayin manyan al'amura da suka sanya Najeriya ta fita daga yanayin masassar tattalin arziki makonnin da suka shude To amma rahoton ya ce wannan ci gaba na wucin gadi ne kawai saboda rashin tabbas akan farashin mai a kasuwar duniya da rashin dawwamaman zaman lafiya a yankin Niger Delta da kuma cewa har yanzu Najeriya na dogara ne akan kudaden cinikin albarkatun mai daga kasashen duniya Baya ga wannan in ji rahoton kakar sarkokin siyasa da kasar za ta shiga a shekara mai zuwa da rashin tabbatattun manufofin gwamnati na kare kasar daga sake shiga masassar tattalin arzikin na daga cikin batutuwan da suke yi wa wannan yanayin fita daga masassar tattalin arziki barazana hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ƴan Najeriya ke ci gaba da korafin cewar har yanzu ba su gani a kasa ba
eh ni har yanzu kawajiya yau ne babu tattalin arzikin
kasa ba mu gani a kasa ba saboda gaskiya har yanzu ba komai yanda ake yi da ba
to amma da Talawan Habibu Yahaya masanin tattalin arziki a kwalejin fasaha tattalin arziki da kuma harkokin gudanarwa ta jihar Kano na cewa
fita daga masassar tattalin arziki kashi biyu ne kashi na farko idan muna cewa gwamnati kuka da bararin da take na rashin samun rarar kuɗi da nauye mata fiye da abin da take samu ta fita daga wannan kashi na biyu abin da take samu na kudaden idan muna cewa ta sana'antar da shi yadda na kasa zai samu a jikin sa wanda shi muke magana yanzu ta idan muna cewa ta kafa wa'insu manhajoji da hukumomi da za su tabbatar da cewa kudaden nan da aka samu an yi amfani da su ta inda gwamnati ta ce zata shi misali talaka abinci ya wadata a gare shi cikin sauki ya samu kuma aiki ne idan muna cewa an haɓaka harkar ilimi da lafiya da tsaro idan baka tabbatar da tsaro mai dorewa ba aikin gona ma ba zai tabbata ba to idan ka tabbatar da wannan abu ita ce fita daga fatara farashi ya fara karewa saboda yalwata da abinci
Dr. Lawan Habibu Yahaya kenan masanin tattalin arziki a nan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya
to a gaida na Kwari daga Kano kuma bari mu danna jihar Borno inda aka yi wani taron mabambantan al'ummomi dan tabbatar da dorewar zaman lafiya a ƙarƙashin jagorancin gwamnatin jihar Haruna Dauda Biyu gare ka
Gwamnan wanda kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar wato barista Kakasho ya wakilta yace zaka gwamnatin nasu ta shirya wajen tallafawa mutane game da abin da ya shafi harkokin noma da ma tallafawa wata ma'aikatar nan da ake kira Ministry of Poverty Alleviation da aka fata da rage radadin talauci tsakanin matasa kama da ƙarin bayani da kwamishinan ma'aikatar shari'a wato barista Kakasho Lawan da kuma ya wulkici gwamnatin jihar Borno ya yi
an fara samun lafiya a jihar Borno da kuma North East na Najeriya to jami'an tsaro sun ga cewa akwai bukatar a zona da malamai da sarakuna da gwamnati da su jami'an tsaron kansu domin a sake salo wa wannan tafiya akwai wanda rashin sani jahilci ne yake sashi ya yi wannan abin wani kuma rashin abin yi ne wani rashin tarbiya ne saboda haka shine aka yi wannan taron wanda ma yake cikin wannan abin an amince masa ya tuba ya koma a karbe shi a yi masa tarbiyan da ya kamata a nuna masa hanya kuma ba shi sana'an da zai yi domin ya koma ya zama mutumin kirki a cikin jama'a.
Major General David Amadu da shi wakilci babban hafsan sojan kasar na Najeriya, wato Lieutenant General Tukur Buratai, kama abin da ke cewa yace ya kamata yanzu jama'a su aje bambance-bambance a gefe, haɗa hannu wuri guda don a samar da zaman lafiya mai ɗorewa a wannan jiha. Idan ba za ka yi aiki tukuru ba, ka tabbatar cewa ka samu zaman lafiya a gidanka. Ba makwabcinka bane zai zo samar maka da zaman lafiya a gidanka. Dr. Yahuza Muhammad Dena ɗaya daga cikin malamin da suka yi jawabi a wajen wannan taron.
Akwai magana hakuri, so ana ganin lai. In dai bacci kake, to za ka yi hakuri. Sannan ba yadda za a yi mutum ya kasance ba yadda kuskure a rayuwarsa, wannan ba zai yiwu ba. Wanda baya kuskure, Allah bai halicce shi ba tukuna. Dan siffa ce ta Allah.
Reverend Father John Fabio mini ya wakilci a ummar Kirista da ke jihar Borno.
Ko wace addini idan ba a fahimce ta ba, ko musulunci ne, ko kristanci ne, ko yahudanci ne, idan ba a fahimce ta ba kuma ba fasara ta bisa ga ka'ida ba, za a iya kwatanta ne kamar kuka ne a hannun mawaci. In ba yi hankali ba zai halaka kansa da kuma wayansu.
Wannan taro dai shi ne irin karinsa na farko da aka buɗe a jihar Borno. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida dan mutan biyu, yanzu kam bari mu koma gefe guda. Aliyu Mustafan Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkamu da sadon mu da ko wani sabon shiri na tsaka mai wuya.
Kasasu ƴan jami'oyi abubuwan da ke damu su ba wai wani aiki na ƙasa ba ko makaranta ko ko wani abu ba shine ke shafa su ba. Duk in ka ji sun taddo rigima abu ne wanda ya shafi zabe.
Ko me za a yi? Ya kamata a ce an zo a tattauna duk abun bangarori wanda ke cikin ƙasa sun yarda. Sai an ka kai lokacin da koma mun zo mun zamna sai a ce ku ba komai ba, mu ne ke da rinjaye, mu za mu yi abin da muka kada ba.
To wannan ɗanɗano ne na muhawarar da za mu fara in Allah ya kai mu rana wacewa kan faɗi tashin siyasa na jihuhuliyar Nijar. Amma yau za mu koma ne a Najeriya mu kammala wadda muka riga muka faro dangane da harkokin siyasa ita wannan ƙasa ɗin, musamman gane da guguwar siyasar zaben shekarar 2019 yake daɗa ƙarfi. Bayan da gwamnan jihar Ekiti Peter Ayodele Fayoshi a cikin makon jiya ya bayyana ƙudurinsa na yin takarar zaben shugaban ƙasa a zaben shekarar 2019, wannan yana nuna bisa ga dukkan alamu kenan an soma kaɗa gangar zaben na gaba gadan-gadan kenan. Gwamnan ya ce shi ba ruwan shi da cewa wai jam'iyyarsa ta PDP ta riga ta yanke shawarar cewa ɗan Alewa ne za ta baiwa tikitinta na yin takara. To a tuna cewa wannan bayyanar ta fara shi fa tana zuwa ne kwanaki kaɗan bayan kalamin da ya jefa ministan mata wato Aisha Jumai Alhassan cikin rikici na cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Atiku Abubakar ne za ta goya baya a wannan zaben, abin da ya jiwo maganganu da sukan lamiri a gunta daga sassa daban-daban na Najeriya ɗin. Shi kansa wazirin na Adama duk mai karatun jaridu da bin zantukan da yake yi da waɗanda ake yi a kansa a cikin kafofin watsa labarin duniyar gizo, da shi da tsohon gwamnan jihar Kano injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso da tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido, zai gaya da hayaniyar siyasar zaben na gaba take daɗa fitowa fili. Kuma ko bayan su kun san ana jefa sunayen mutane irin su Bola Tinubu har da gwamnan jihar mu ta Sokoto Abdullahi Zaidu Tambuwal a cikin wannan batu da dai sauransu. To wannan yasa yau za mu koma ga muhalar da muka faro can kwanan baya, wacce wakilin mu Hassan Maina Kane ya shirya tsakanin Abdullahi Alibura na tada ita ma ban taraba din da kuma Abdullahi Aliyu Katsina na kungiyar magoya bayan Buhari, wanda suke yi akan abin da ya biyo bayan wa'ancan kalaman da majalisar matan ta yi wanda ya kai su ga shiga cikin rikicin cikin gida na manyan kungiyoyi ko kuma jam'iyyun siyasa na APC da PDP wanda suke fuskanta dangane da batun mutanen da za su tsaya da 'yan takarar shugaban ƙasa a wannan zaɓe ɗin da kuma matsayin shi kansa shugaban na Najeriya na yanzu Muhammadu Buhari.
Abdullahi Nazwa, in dai kana magana da cikin gida ne, ai wannan a Najeriya kowa ya san abin da ke cikin jam'iyyar APC da cikin gida. Bari mu ba ka misali, yanzu in ka ɗauki jihar Kaduna akwai rigingimu masu zafi, kowa sai akwai rigingimun cikin gida a APC jihar Kaduna tsakanin bangaren gwamnan Rufai da kuma bangaren Farisa Shehu Sani. Idan ka zo ka jihar Yobe akwai rigingimu tsakanin bangaren gwamnan Ibrahim Gaidam da kuma bangaren injiniya Mustapha Mai Haja shugaban hukumar agajin gaggawa ta Najeriya.
Haka
in ka je jihar Kano akwai rigima tsakanin bangaren Kwankwaso da kuma bangaren gwamna mai shiri Abdullahi Umar Ganduje.
Haka
kusan APC ko ina a Najeriya babu inda babu irin wannan rikice-rikicen da suke yi.
Da alaƙa wai rigimar da shi yake magana ta cikin gida
da misalin da ya bayar na matsalan ministoci da wanda ita bayar da matsalan ministoci shin ministoci ɗin jihohi ne ko kuma ɗan gwamnatin tarayya ne wanda ita take ciki wanda kuma yanzu mun muke magana
to ana burba shi amsa abinda ka gane ko minista tana furke da kujerar tsagar gwamnati
I don't know what to do. Kira wani shugaban kasa ke amma mu yanzu ga da muke maganar matsalar cikin gida
Abdullahi Gagala
karaje na APC
are mulkin jami'ar APC nan na tarayya daban na jami'i daban misali APC nan kafin ta zo mulki ta ga ƴan Najeriya cewa za ta yi maganin manyan abubuwa guda uku cin hanci da rashawa tsaro wato maganar Boko Haram da garkuwar mutane da kofar shirin makami da sauransu da kuma yaki da talauci
haka
wannan kuma ta mana bayani a dukkan Najeriya ba rufe daga man kadai ba
haka
sai kake maganar cewar tarayya daban da daban ai ai sai san da kike tarayya suna jiran duka da yadda ne kuma duka tsarin mulki da yana jariya
Allah ya san
eh
shugaban kasa yayi abinda a tarihin Najeriya ba tabi ba ya dauko kudade manya ya bada da sunan wani abu da aka ce mabail out an samu wasu makudin kudade wanda aka ba su lukafi da Paris Club an cike da sun guda mu annan gwamnatin amma tunda nake magana da kai a yau akwai gwamnatin jam'iyyar mu da APC wanda ba ta biyan albashin sun kasa biyan haƙƙoƙi na ariya sun kasa kawo tsaro misali jihar Kaduna da jihar Kano da jihar Zamfara da jihar Katsina suna fama da matsalar farashin shanu amma ka gaya mana a cikin wa'annan jihohin ai yanzu ana son ƙwarƙwashi na farashin shanu musamman jihar Zamfara shi wani kuɗin da ake bayarwa domin a yi wannan aikin da shi ne ake yi ko kuma shugaban kasa zai bar aikin da yake yi bayan ya ba su kuɗi don a ci alƙawari na campaign da ake yi na inganta rayuwar talakawa da kawo tsaro da inganta rayuwa da shugaban al'umma ya baro can wurin ya dawo ya ce dole ba abin da yake ci jam'iyya take da iko na sa ido a kan shi wannan gwamnoni shugaban kasa ya yi alƙawari ga yanayin yana aiki a kai kuma yana cikawa kuma ita tana yabawa shin gwamnoni shin su ma suna yi
to Abdullahi kamar
ni na wasu yanke shi ne
ina zuwa kamar kana fita daga cikin ainihin abin da muke magana
yawa Abdullahi haka ni ma abin da ke jin murga mun fita daga wannan gefe sannan kuma ko ya ko min kan shi ya kawo magana shi sai mun yi magana sai yace a wannan abin magana sai kana magana ga gwamnati sai duk ya koma yana magana sai ko ba gani ba to a je Abdullahi Abdullahi abin da ya sanya abin da ya sanya ne sai amfani kenan ko tunda bari ka ji gidan zaki in zaki ko gaboke siyasa ya ta tana tashi ba sai da gidan akwati ne ba tazo ward tazo local government tazo state tata da federal government haka ke rin siyasa ko ba ka ba to a ce kenan ko wani daya ina zuwa ko wani tushe ko wani gaba gura dai ko ya fuka sun a ce an aje shi da ba
ba
za a ajiye ba amma ni kokarin da nayi shine mu take ta maganar mu akan federal government shine shi Hassan ya bada misali da kai cewa ai da ni nan guda ɗaya ce kuma constitution na jam'iyyar guda ɗaya ne
Abdullahi yanzu misali kowa san cewa ministan ayyuka na Najeriya Babatunde Razi Fashola dan gidan siyasar Tinubu ne
haka
kuma Tinubu nan kowa san shi ma yana hankoran kaba ga shugabancin Najeriya nan
gaskiya ne
yanzu idan Fashola ya fito yana kwarzanta gwaninsa kana ga an yi adalci a fito ana azazalarsa
to ai abin da ya sanya ta gana ba da misali tun da zuwa mana hasali na ba da wani hankali shi kuma Tinubu yana da takara yana so ya takara mulkin Najeriya Kwankwaso yana so ya takarar mulkin Najeriya, Rota Tsukuruka yana so ya takarar mulkin Najeriya, kuma duk wannan mutanen sun ba da mutanen su a cikin gwamnati.
To ina zuwa, bari ma tambaya ne akan wannan batun, bari ma tambaya ne kuma kamar amsa ya takaitacciya.
Haka.
A matsayin ka na waɗanda kuke kusa da shugaba Buhari.
Haka.
A tunaninku wanne ne ya fi tsakanin mutumin da zai fito karara ya gaya shugaba Buhari gaskiya. Akan wanda kuma zai je yana noke-noke. Kuwa a ɓangaren ku wane da kuka faminta shi?
Ai mun ba ma mun faminta ba mun fiye bawa da so da kauna wanda zai fito ya fada domin a dauki mataki wanda ya kamata.
Yawwa
shikenan haja bai ta cikin burci ne ne magana ne da mu yi a daura da kita a dinne ya sa ta burci ne 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 ya faru a danna daga nan wurin a gano kuma da wasu abubuwa da suke zuciyanka har ne ko sai amfani da damar din da suno sako sai a dinne shi damunta abinda fasi ya kamata kenan su yi ba magana wai a zauna ana kiranta a ce wai ana cewa za ta yi ta ba har ne ko wanda yake a zigi hajiya wallahi bai sani yake da tarabar ce ba ni ne ke taraba ni ne sani yake faruwa taraba kada ku ne san ne mutum ke fiti a tarabi ne san wani hali matan ta shiga don sanni ku ya buhari buhari shi mutara bai a kaje mu zai program gwamnatin lokacin ta hana aka ce ba zai ba ba mu wani mutum dan wuri dan tsaya aka zaka ba shi ya je wuri ya ja gan mu amma sai muke saboda sai ba ku wani hannun mu kada ku an mai da mu ne da kasan kaman wasu kaman wasu kaman ba ai kaman ba dai din tarabi ta bato ne mun yi fiti mun yi buhari a shi haka mata ko a ganna a ganne damuwarta me yake damunta zanna girin su sunan a farshewa wani mataki za dauka ba magana wai a zanna ana kiranta wai a shi zai yi ta ba
Abdullahi ka kana kana jina
eh ina jin
ka ka dan yi mai wushi ina jin da magana kenan shin laifi ne kuna goyon mu makaddara wa cewa wannan kamar adawa ce ga Buhari kamar da kuke dauka shin laifi ne ga Buhari adawa a siyasance tunda sai sa tunda demokradiya ake yi
ma da lato a gashe ku to za mu tsaya nan sai makon gobe lokacin da za mu bar Najeriya mu shiga cikin makwabciyar ta jamhuriyar Niger
yanzu harkokin siyasa sun tabarbare cikin kasar mu komi Niger komi ya tsaka
in demokradiya za a yi aiki da ita tsantsa kamar Mali kamar Togo kamar Benin kamar sauran kasashe ai babu wani wurin zuwa sai majalisa to idan aka ce komi majalisa za a yi su ba za su ce komi ba dan saboda can su
so nake in tambaye ka lokacin da Tanja Muhammadu ya dauki niyan cewa zai tazarce a so uku sai ni Umar lokacin yana prime minister ya gayyato ku zo ku yi Sunday pay ku tahi ku
ka tambaye shi ma dubin yan siyasan ko dodo na yan siyasa ko wane ne abin da
kike kira ba dubin yan adawa
ka tambaye shi ka jiya
ba hukukun kike
abin nake shine ana idan muka ce ban maso ba za a kikiro ba
yanzu babu rikicin siyasa
prime minister ba zai buɗe baki ya wannan magana ba
to akwai wasikan hormuna da ita
yau mu ma muna da ai muna mun ka aika ta
to sai a jira zuwan wannan sabuwar muhawara da ke kan hanya in Allah ya kamura na wato yau yanzu dai muna godewa bakinmu ne yau wanda muke yau bankwana wato Abdullahi Alabura da kuma Abdullahi Aliyu Katsina tare da wakilinmu na can Abuja Hassan Bai Nakane da ya shirya wannan muhawara tasu ya hada ta kuma ya aiko mana ita daga can a madadin su duka ne ni Ali Mustafa Sakkwata a Washington DC a huta lafiya
to a gaishe ku ga wannan
to mai gida a dawo lafiya
jama'a barkanku da saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri namu na a dawo lafiya baya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallaba da ku a cikin wannan shiri da zai duba yadda haduran ababen hawa akan hanyoyin mu suke faruwa
ba da lafiya
imanin mutane miliyan guda da 300 ne suke mutuwa a duk shekara a duniya da wasu mutane miliyan 20 zuwa 50 suke samu
to mai sauraron mu tun daga hantsin yau talata za a fara jin wannan shirin dan haka kar ka bari a baka labari a biyo mu a shirin hantsi yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumal wanda zai gabatar mana da labarin duniya amma a takaice ga ina
to a takaice a birnin Las Vegas na nan Amerika dimbin mutane sun yi tsaye akan dogon layi har na tsawon awanni 8 domin a dauki jinin su dan taimakawa mutanen da suka jikkata a dalilin harin da aka kai musu a daren Lahadi wanda shine hari mafi muni da wani mutum guda shi kadai ya taba kaiwa da bindiga a tarihin Amerika An bayyana dan bindigar da suna Stephen Paddock mai shekaru 64 dan asalin garin Muscat.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu saki shigowa yanzu a madadin Sarfilu kamar yadda nayi bayani da wani hada mana sautin da Salman Abu da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmus sai gaba ke cewa sai kuma da hantsi.